Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kullun ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya gabatar da kasafin kudin shekara ta 2017 da ya kai fiye da naira trillion 7 kan dala 42 a gangar mai, canjin dala kan naira 305 da hako ganga miliyan 2,200 a wuni. Majalisar dattawa ta kyamincewa da Nadin Ibrahim Mago ya zama cikakken shugaban EFCC da bukatar shugaba Buhari ya turo sunan wani. Kazalika majalisar ta samu sakataren gwamnatin Najeriya Babaji David Lawal da hannu a zumbula kudi a kwangilar kwamitin tallafa yankin arewa maso gabas. Sanata Shehu Sani ya gabatar da rahoton.
Mafi yawancin kudaden da aka kashe bai yi daidai da aiki da muka gani a kasa ba.
Tun farko jami'in aikin tallafin Umar Gulani ya ce wata gagarumar ciyawar kacalla suka nome.
Muka yashe wannan ciyawa na kilomita 250. Aka samu kada da wajen 200 da wani abu aka gyara.
Shugaba Buhari da wasu shugabannin Afirka sun yi kokarin shawo kan shugaban Gambia Yahaya Jammeh ya mika ragama ga mai jiran gado Adamu Barrow. Tawagar Banjul bata samu shawo kan Jammeh ba. Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, da kuma rabaran Ubala Nuhu na majami'ar Ikwa Yalwa a jihar Bauchi, ga Sheikh Ibrahim Duguri.
To jama'a masu sauraronmu, barkamu da haka, kuma muna godiya kwarai da gaske da Allah Ubangiji ya sake sada mu a wannan lokaci mai albarka.
Hukunci ga mai laifi shike hana yin laifi ga wanda bai laifin ba nan gaba, kamar yadda Bahaushe ke cewa gani gawa ne ya ishe wani tsoron Allah. Bayan haka ga karatu, ga wa'azuzzuka na addinan nan daban-daban sun yawaita, amma ana da karancin zumunci, ana da karancin kunya, ana kuma da karancin girmama na gaba, wato ma'ana tarbiya kenan da kuma ladabi da biyayya, wanda duk waɗannan abubuwa in muka duba a shekarun baya ilimin da ake da shi a da bai kai na yanzu ba. Binciken da ake da shi na ilimi da kuma kwakwa na neman ilimin a yanzu ya fi na da. Sai dai tarbiyyar da zaman lafiyar da zumuncin da haƙurin da kuma jin ƙai da tausayin da sun fi na yanzu. Duk da dai yanzu ne kuma ake ganin an ci gaba wajen karatu. To ya 'yan uwa, kada mu mance da kyawawan ɗabi'unmu da al'adunmu da matsayin da muka fito da kuma yankin da Allah ya zaunar da mu. Muna zaune uwa ɗaya uba ɗaya, musulmi da wanda yake Kirista ne, da wanda ma shi bai da addinin gaba daya, duka zaka iske ƴan uwan juna ne, babu ainihin cuta ko cutarwa a tsakani. Dan haka mu koma, lokaci bai kure mana ba, muna da damar da zamu sake komawa mu yashewa junanmu, mu zauna tare, mu yi aiki tare, mu ci abinci tare, mu yi kasuwanci tare, kuma mu zauna lafiya. Duk inda ake zaman lafiya nan arziki yake ainihin wato wakana, nan kuma ake samun ci gaba, nan ake samun kwanciyar hankali. Ilimin da ake karanta nan yake amfani, amma inda babu zaman lafiya, kuma inda na ƙasa baya ganin girman na sama baya jin tausayin na ƙasa, to da wuya ka samu rayuwar waɗannan mutanen ta yi tasiri gare su da kuma makomarsu. Don haka ya kuma sauraronmu, mazanmu da matanmu, manyanmu da yaranmu, kowa ya riƙi sana'a. In aka riƙi sana'a, babu shakka an huta da zaman banza, an huta da gulmace-gulmace, an huta da gutsuri-tsomi, kuma an huta da tunanin da shaitan zai kirkirawa mutum cewa wane ya wuce da riga mai kyau, wancan ya gina gida mai kyau, wancan ya ainihin hau mota mai kyau, kai baka yi sana'a ba, baka nemi ilimi ba, daga nan sai ka fara tunanin cewa ai kai ma dan adam ne, kana da bukatar hawa motar, kana da bukatar ginin shiga gidan, kana da bukatar auren matar, amma da yaya zaka samu, tunda dai ba daga sama za a yi maka ruwansu ba, dole sai da kuɗi, kuma neman kuɗin nan baka koya ba. Sa'annan kuma ko ka koya ka watsar baka tsaya ka bautu ba, so kake ka samu a dare daya. To waɗannan ma dalilai ne daga cikin dalilan da ke kawo a samu rashin tsaro, don saboda duk yadda mutum yake dai ba zai iya jurewa yunwa ba, ba zai iya tafiya tsirara ba, zai buƙaci cin abinci, zai buƙaci sa tufafi. To in ko babu abin da za a sai abincin ko a sai tufafin, to babu shakka zuciya za ta riya wa mutum ga abin da fa za ka je ka yi kai ma a ce ka mallaki kaza ko ka samu kaza. To duk irin waɗannan abin da ya kamata mu sani ne, kuma jagororinmu, ina nufin sarakuna da hukumomi na gwamnati da malaman addini da iyayen ƙasa da dattawa a cikin al'umma, to babu shakka kowa yana da rawar da zai taka. Uwa uba talaka ma wanda babu kowa a ƙarƙashinsa, shi ma yana da rawar da zai taka don kawo ci gaba da canji mai kyau da kuma ci gaban zaman lafiya da karuwan arziki a cikin wannan yanki namu na arewa da kuma ainihin wato kasar mu Najeriya kai da ma dukkan inda wannan sako zai kai da fatan Allah ya samu dace
shi ma rabaran Ubala Nuhu ya ce sai kowane bangare yayi abin da ya kamata kafin a samu ci gaba
jama'a barkanku da wannan lokaci mun iya sani mun kuma iya gane tushen wahala da matsaloli na wannan kasa shine cin hanci da rashawa da kaka da ake yi da biro kamar yadda Annabi Amos ya faɗa a cikin littafin Amos sura 5 aya 12 kuna wulakanta mutanen kirki kuna cin hanci kuna hana ayi shari'ar gaskiya da ta'adalci a majalisa domin sani sarai cin hanci da karbar rashawa su ne tushen wahalolinmu a wannan kasa dama daga cin hanci sai kuma danna adalci ya biyo baya sai a kiyi shari'ar gaskiya a cikin kasa to shine ya kai mu ga wannan hali da muke a ciki yanzu to kira na ga majalisun kasan nan kamar yadda Annabin nan ya faɗa yace ba a shari'an adalci a majalisa kira na ga majalisun kasan nan shine su tsaya su yi adalci su tsaya su yanke maganar da za ta sa a yi wa talaka adalci a cikin wannan kasa mun sani sarewar darajar naira faduwar farashin man fetur sun taimaka wajen ƙara wahalhalun da ake fama da shi a wannan kasa to amma muna kira ga shugabannin kasan nan su sani fa Allah ya ba su na wayar kasan nan a wannan lokaci mai wahala domin su dauki dawainiyar kasan nan ne saboda haka su zauna su kullo da hanyoyi wanda za su sa kasan nan a samu sa'ida abinda maganar Allah ta ce a wancan littafin Annabi Amos da na faɗa sura 5 aya 1 ta ce kun matsa wa talaka lamba kun kwace musu abincinsu saboda haka kuma ba za ku zauna a kyawawan gidajen da kuka gina da duwatsu ba tunda an iya gano yawancin barayin gwamnatin nan an iya gano waɗanda suka karya ƙasar nan to da ya kamata su aka matsa ma lamba ba kuma talaka ya koma yana zama cikin kunci ba sun yi gine-gine ko a wani kasa ne ya kamata a bi su kamar yadda wancan aya ta faɗa sun matsa wa talakawa nan ba sun gina gidaje na duwatsu ko a bi su a kwato haƙƙin talakawa duk wanda ya sace haƙƙin talakawa sunan shi barawo a ce kana da biliyoyi kana da triliyoyin kuɗi kuɗi na fitan hankali wanda ba za a iya zama a lissafta su ba amma a layin da kake jama'a na kwana ba abinci su kuna ba abinci mai dukiya kuma ka ce kana so ka zauna lafiya ina kira ga masu kuɗi na arewa da ku dawo cikin hayyacin
haka ne to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana